Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 18 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomi sun tabbatar da ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar Filato. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Gwari shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraron kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sojojin Sudan sun kashe wasu mutane 7 jiya Litinin, wadda ta zama ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-macen mutane a zanga-zangar da aka yi ta yi a kwanan nan. Ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi, kamar yadda masu ba da agajin gaggawa suka faɗa. A daidai kuma lokacin da jami'an tsaro suka sha alwashin ganin an gurfanar da waɗanda suke zargi da haddasa yamutsin. Wannan tarzoma ta baya-bayan nan ta faru ne gabanin wata ziyara da jami'an diflomasiyar Amurka za su kai a kokarin da Amurka take yi na shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin da aka shafe watanni ana yi a wannan ƙasa ta arewa maso gabashin Afirka. Ya zuwa jiya Litinin ɗin dai an kashe masu zanga-zanga 71 tun bayan da sojoji suka kwace harkokin mulki a ranar 25 ga watan Oktoban bara a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah Burhan. Kwace mulkin da sojojin suka yi ya gamu da Allah wadai daga ƙasashe daban-daban, sannan ya tauye shirin mayar da mulki ga farar hula a ƙasar mai tangal-tangal bayan kifar da gwamnatin shugaban da ya daɗe kan mulki Umar al-Bashir a watan Afrilun shekarar 2019. An yi wata girgizar ƙasa jiya Litinin a yankin yammacin Afghanistan, inda akalla mutane 22 suka mutu, wasu kuma masu yawa suka jikkata. Wurin da wannan girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 5.3 ta fi yin kamari yana kusan tazarar kilomita 40 ne gabas da Kwale Inu, babban birnin lardin Badghis, kamar yadda masu safiyan ƙasa da yanayi na Amurka suka faɗa. Kamfanin dillancin labaran Afghanistan na Bakhtar ya ambato hukumomi suna cewa daga cikin waɗanda bala'in ya ritsa da su akwai mata da yara, amma yawancin waɗanda abin ya shafa da kuma ɓarnar dukiya suna cikin gundumar Qadis ne, inda rufin gidaje masu yawa ya rufta. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsatsan iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin jam'iyyar Democrat da su ci ƙarfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi. Suna ce a yi kwaskwari masu sai ga 'yancin kaɗa ƙuri'a a ƙasar. Sun yi gangamin ne a ranar hutun da aka yi a ƙasa domin girmama King, yayin da ya kamata ya cika shekaru 93 da haihuwa inda yana raye. An yi wannan tattaki ne wasu 'yan kwanaki bayan da sanatocin Democrats biyu masu tsaka-tsakin ra'ayi Christian Sinema da Joe Manchin suka ce za su yi adawa da yunkurin canza dokokin majalisa a majalisar dattawan mai mambobi 109 a siyasance domin baiwa 'yan Democrats damar kafa dokokin zaɓe na ƙasa bai ɗaya, duk da adawar da sanatocin Republican su sun suke yi. Dan King Martin Luther King na uku, matarsa Andrea Waters King da 'yarsu Yolanda Renee King sun yi tattaki tare da ɗaruruwan masu da'awar kare haƙƙin cikin sanyi mai tsanani suka ratsa ta kan gadar tunawa da Douglas, wanda hakan tamkar jinjinawa goyon bayan da majalisar dokokin ta yi ne a kwanakin baya ga shirin kashe dala triliyan 1,200,000,000 domin inganta madafun ci gaba a ƙasa.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa jihar Filato ta Najeriya, inda hukumomi suka tabbatar da ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar. Wakilinmu Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton.
Hukumomin lafiya a jihar Filato sun tabbatar da ɓullar cutar lasa a jihar. Cutar zazzabin lasa takan haddasa zazzabi mai zafi da ke hallaka wanda ya kamu da ita cikin lokaci kalilan in har ba a dauki matakin gaggawa kan wanda ya nuna alamomin cutar ba. Jami'ar da ke kula da barkewar cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau, Martina Alex Nuan, tace sun tabbatar da sakamakon gwajin mutum guda ya kamu da cutar, yayin da wasu mutane tara ake gwaji a kansu.
Bisa ga gwaji da aka yi wannan shekaran, mutane kaman 10 haka wanda suke tsammanin ko suna dauke da wannan cutan saboda yanayin alamomi da suka gani, mun dauki jini an yi gwaji, amma a cikin 10 nan guda ɗaya ne kurum muka samu yana da wannan cutan lassa fever, kuma wannan guda ɗayan yana asibiti yana karban jinya. Don haka yadda za a tabbatar cewa mutum ya kamu da wannan cuta na lassa shine ta gurin gwaji, amma akwai alamomi kaman da farko akwai zazzabi da yana tasowa da tsanani a lokaci guda, akwai kasala na jiki, akwai zafin gababbuwa jiki, akwai ciwon kai, sai yazo kuma a soma samun ciwon magogoro, daga baya a zo a samu kaman su ciwon kirji zuwa baya, har ma a zo mutumin ya fara fidda jini, sai kaga mutum nan da nan ya samu damuwa har ga mutuwa.
Ko al'umma sun fahimci cutar ta zazzabin lasa? Na tattauna da wasu mata ga abin da suke cewa.
Peace Elkana, ban sani ba.
Ba ki san cutar lasa ba?
Na ji labarin shi, ban san ko ya ne ciwon ya kama mutum, ban san symptoms nashi ba.
Ni ce mai suna Regina Elijah. An ce abin da ya shafi kaci karka bar shi a bude. Irin su bera kar su yi su kashi da su fitsari a ciki ba, shi ne yana causing lassa fever din.
Suna na Ruqayyat Bala Adam, musamman bera ma da muke mu'amala da shi a gida. To irin in ka bar kwanuka ko tukwane ko abinci, to in suka riga suka zo suka sa bakin su a ciki ko kashin su haka, to yakan sa mutum ya dauki cutar lassa fever.
Cibiyar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya ta fidda rahoton bullar cutar a jihohi 10 da suka hada da Bauchi, Edo, Ondo, Benue, Taraba, Kaduna, Plateau, Kogi, Cross River da Ebonyi. Jami'in da ke sa ido kan bullar cututtuka da ba da sanarwa a jihar Plateau, Solomon Barnabas Buswat, ya shawarci jama'a ne da su garzaya asibiti da zarar sun fara jin alamar zazzabi.
Taimakon da Allah ya yi mana da kuma ilimin kimiyya ya mana, akwai magani. In an je asibiti da wuri za a warke. Na daya kenan. Na biyun shi shine maganan tsaftace muhallin nan yana da amfani sosai. Na uku shine idan daya a cikin mu ba lafiya, ba wai ba za a lura da shi ba, amma kar mu lura da shi ba abin kariya ba.
Kimanin mutane 200 ne cutar lassa ta hallaka a Najeriya a shekarar bara, a alkalmar da hukumar takaita yaduwar cututtuka ta Najeriya ta wallafa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Agai da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Masu gabatar da kara a Ukraine sun buƙaci dala miliyan 35 a matsayin kuɗin beli daga tsohon shugaba Petro Poroshenko, wanda ya dawo ƙasar a ranar Litinin domin ya fuskanci tuhumar cin amanar ƙasa a ƙarar da ya ce tana da nasaba da siyasa. Dubban magoya bayan Poroshenko sun jinjina masa, wanda ya shugabanci Ukraine daga shekarar 2014 zuwa 2019 bayan da ya isa Kyiv ranar Litinin a jirgin sama daga Warsaw. Poroshenko ya shaidawa magoya bayansa a filin jirgi cewa ya dawo Ukraine ne domin taimakawa kasar ta tinkari abin da ya kira barazanar mamaya daga Rasha. Mun zo nan ba don mu kare Poroshenko ba ne, mun zo nan ne domin mu haɗa ƙarfi don kare Ukraine, a cewarsa. A jiya Litinin, wata kotu a Faransa ta samu ɗan takarar shugaban kasar mai ra'ayin riƙau kuma masanin siyasa Eric Zemmour da laifin tunzura masu nuna ƙyamar launin fata. Ta kuma umarce shi ya biya tara fiye da miliyan 11. Zemmour ya faɗa wa gungun wasu 'yan jarida na ƙasashe cewa har yanzu yana nan kan kalamansa. Ya tsaya kai da fata cewa shi bai tunzura masu nuna ƙyamar launin fata ba, tunda dai yaran da suka yi hijira ba tare da 'yan rakiya ba, ba sa daga cikin wata ƙabila ta daban. Ƙarar ta jiya Litinin ta maida hankali ne kan sharhi da Zemmour ya yi a watan Satumba 2020, lokacin da ya yi hira da gidan talabijin na Faransa CNews kan yara da suka yi hijira ba tare da iyayensu ba. Ba su da wurin zama a nan, a cewar Zemmour game da yaran. ya kara da cewa barayi ne, masu kisa ne, masu fyaɗe ne, abinda suke kenan, a maida su bai kamata ma su zo ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ko kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Yanzu zan yi bayani na hukunci, zan ya kan matsalar fyaɗe, ko tsaya na akan zuwa.
Zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mana gaba.
Yan kasa da hukuma,
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji koke na sasamura.
Basaurari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A lokuta da yawa zaka ga shugabanni sun saka takalmin karfe, duk wanda suka taka ya taku, kuma ka'idodi da aka shimfiɗa na mulkin demokradiya zaka ga sun fare musu kafa ungulu, ba sa kula da su.
Ko lokacin mulkin soja, ni lokacin da aka zabe ni, akai da halinka aka zabe ni, 1988 ne mulki a karamar hukumar Tudun Wada. Ina kan shugaban karamar hukumar nan, ina zagaye mazaƙuna in je in tattauna da su. A lokacin ne na san gari kamar irin Makatu ba su da ruwa, gari irin Gwaddon Kali ba su da ruwa.
Dole dan kasa yayi kokari ya samu ilimi, ilimi na rayuwa, ilimi na sanin haƙƙi.
Yau shirin zai duba dalilan da suka sanya damammakin rayuwar ƴan ƙasa ke tsukewa a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, da kuma rawar da ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari ka iya takawa wajen warware wannan ƙalubale. A daga ce mu
da fadawa za mu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki.
Madalla, masu rayuwa a shirinmu na makon jiya kun ji tafsiri da kuma ta'aliki akan kalmar civic space da ma'abuta demokradiyya da masu fafutukar haƙƙin bani adama ke cewa ana amfani da ita wajen bayyana mizanin yanayin walwalar ƴan ƙasa da cimma muradunsu a fannonin rayuwar ɗan adam. Baya ga haka, makon na jiya mun ji yadda shi wannan yanayi na civic space ya faɗaɗa a Najeriya sanadiyar komawar ƙasar ta farkin demokradiyya kimanin shekaru 22 baya. Amma manazarta da ke sharhi a wannan fanni sun ce an samu koma baya ko kuma cikas a 'yan shekaru kalilan da suka shuɗe. Comrade Abdulrazak Alkali, da ke zaman daraktan ƙungiyar Organization for Community Civic Engagement, wato OCEAN, mai shalkwata a Kano, Najeriya, ya bayyana dalilan taɓarɓarewar lamura ta wannan fuska.
Magana ce ta shugabanci, a lokuta da yawa zaka ga shugabanni sun saka takalmin ƙarfe, duk wanda suka taka ya taku, kuma ka'idodi da aka shimfiɗa na mulkin demokradiyya na tuntuɓa, amfani da majalisa, amfani da bin doka da oda na kotu, zaka ga sun fara musu kafa gulu ba sa kula da su. To irin wannan yanayi shine yake nuna cewa wannan batu na samar da yanayi na karfafa al'umma su shiga harkar demokradiya, su fada albarkacin bakin su, su haɗu da kungiyoyi, su duk abin da suke so na association da kansu, zaka ga ba sa yi.
Me kungiyoyin gwagwarmayar wanzar da tafarkin demokradiya kuke yi a Najeriya dan ganin cewa watakila wannan koma baya da yancin demokradiya yake haifarwa ya farfado kuma an ci gaba ga inda aka dora?
To abinda muka fi ba da mai da hankali a kai shine kokarin mu wato mu fadada yawan wannan tsari wanda zai kawo mu samu kungiyoyi da yawa wanda su zauna da kafarsu da gindinsu. Kana da al'umman kungiya a local government din ku ko a ungoku wanda take fafutukar samar da wani yanci ko jin daɗi da walwala na wannan al'umma, to muna ta kokari a fadada yawan wannan kungiyoyi. Su ne gatan al'umma, su ne kuma za su inganta wannan civic space da muke magana.
Su mahukunta ba su da misali hukumomi ba wata kafa da watakila za ku ja hankalinsu ku nusar da su cewa abin nan da suke batun ya ci karo da tanadin demokaradiyya na ba da yanci da walwalar al'umma.
Magana gaskiya akwai engagement, akwai tuntuɓa tsakani da gwamnati, an yi abubuwa da yawa a dangane da irin wannan tsari na tuntuɓa. To amma a lokuta da yawa wani abin yana kasancewa ne kaman a yi shi dodorido, a yi shi kaman dan ado da kawa, amma a ƙarƙashin ƙasa ba a aiwatar da shi, wanda kuma shi ya fi yawa. Za ka ga za a haɗu a yi workshop, a yi town hall meeting, wato taron gana da al'umma, shugabanni su zo a yi tafaɗan zantuttuka, amma za ka ga abubuwan da aka amince da su a gurin ba a aiwatar da su. Wannan kuma shi yake kawo har yau mun kasa samun canjin da ya kamata a ce mun canja a wannan demokradiyyar tamu. Dan hatta kasafin kuɗi da yawanci muke saka bukatun al'umma na tsaro da me, zaka ga yadda ake aiwatar da shi, ya kafa ungula ake masa.
To amma Sanata Mas'udi Aljibrul Doguwa, tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya daga jihar Kano, ya ce bangarori biyu su ne abin zargi dangane da wannan koma baya da aka samu.
Ba wani abu bane son zuciya ne, daga kan shi wadda ake mulka da kuma wadda yake mulki. Shi wadda yake mulki dama baya so ije i fada maka me kake so, shi kuma wadda ake mulka abin da ya dama al'ummarsa misali ba zai iya gaya maka ba. Iyaka ce zo ice da kai, matata ta yi zan yi aure, zan ƙara menene, zan yi kaza, zan yi kaza. Amma a da abin da mutane suke yi musamman a lokacin da aka fi mayar da hankali kungiyoyi na aikin gayya, na sa kai, na haɗa kai a unguwanni da garuruwa, suna taka rawa muhimmiya a wajen wannan al'amarin da na gaya maka. Saboda me? Saboda su ne suke tare da mutane, su ne suka san abin da yake damunsu.
Wancan dadin da kake magana koda ta mulkin soja ce?
Ko lokacin mulkin soja, irin waɗannan abubuwan, ni lokacin da aka zabe ni, akai da halinka aka zabe ni, 1988, kai da halinka aka zabe ni, ne mulki a ƙaramar hukumar Tudun Wada. Ina kan shugaban ƙaramar hukumar nan, ina zagaye mazaƙuna, in je in tattauna da su, a lokacin ne na san ina ne ba su da ruwa, gari kamar irin Makatu ba su da ruwa, gari irin kamar wato unguwar Dankali ba su da ruwa, gari irin kamar Durmawa ba su da ruwa, gari irin kamar Falgore ba su da ruwa, gari irin kamar Kiru ba su da kaza, ba su da kaza, ba su da kaza, gari irin kamar Alhazawa suna neman ruwa ya cinye su, suna neman. A lokacin nan da muke kewayawa ne muka saurari mutane suka gaya mana koke-kokensu, kuma muka yi wadda waɗannan ayyukan da aka yi shine har yanzu mutane suke muna da irinsu.
To tunda talaka ya taka rawa wajen taɓarɓarewar yanayin civic space a ƙasa, za mu ji koyar da ta cewa wajen daidaita al'amura a wannan ɓangare a dakace mu.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mar samu, sai za a rakido a wajen damu, me ya ce ni tabiɗar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ga mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu.
Madalla. Masu raye Farfesa Nasir Adamu Aliyu na tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano ya zayyana wasu sharuɗa da masu ruwa da tsaki za su kiyaye domin farfaɗo da al'amura masu nasaba da civic space a ƙasa.
Ɗan ƙasa ka gane a doka yana da haƙƙi, na ɗaya bibiya, na biyu bayyana ra'ayi na gaskiya, na uku a tabbatar shugabanni sun yi abin da ya dace, na hudu ɗan ƙasa su bar son zuciya misali wajen zaɓen mutane, sannan kuma a bar bangaranci da bambancin addini da wani kabilanci. Sa'an nan kuma ummul abaizu yan kasa lalle su ma ya kasance su bi doka da oda. Kaga dan sanda in ya bi doka da oda kasa za ta gyaru, shugaba in ya bi doka da oda kasa za ta gyaru, alkali in ya bi doka da oda za ta gyaru, lauya in ya bi doka da oda za ta gyaru, dan jarida da zai bada labarin ya bi doka kasa za ta gyaru, talaka idan ya zo ba zai ha'inci ba. Sa'an nan ba zai rinka an amfani da ta'addanci ba, ana fadan siyasa misali ko ana fara wasu saboda kawai wani ya cimma burinsa. To dukan mukakkin tana su kaga ɗaya jikin damu kenan. Sa'an nan ilimi dole dan kasa ya yi kokari ya samu ilimi, ilimi na rayuwa, ilimi na sanin haƙƙi, ilimi kuma na wato na addini ma. Don na tabbatar maka idan babu wani addini da muke da shi da idan ka bi shi ba za ka ga baya baka da at least ya baka damar ka tsaya a yi abin da ya kamata. Duk addinin da muke da su za ka ga, to amma duk an bar wannan to kaga ayin kasa kenan suna da haƙƙi babba. In suka tabbatar da cewa sun bi sawun abubuwa yanda yake kuma sun yi abin da ya kamata, to shikenan sun ɗauko hanyar gyara.
Kuma wasu na ganin kamar waɗannan abubuwan da ka zayyana kubacewar ko tsukiyar waɗancan damammaki ba za su iya baiwa su ɗan ƙasar zarafin ma har su aiwatar da waɗannan abubuwan da ka lissafa ba.
Ai ina ganin ba haka bane. Rashin yin su shike wani aiki gane in ɗaya karu da zai rabu, in ɗaya rabu da zai karu. Idan ɗan ƙasa ya ci na shawara zan bi doka, ma'ana ai sai na yi laifin ma bare ɗan sanda ya kama ni ko. Idan shi kuma ɗan sanda idan mutum ya zo wajen sa ya san ya yi laifi da gaske ba ruwansa ba sani ba sabo zai kashe, ba zai ci ba wani abu ba. Kuma na ɗin ba za a haɗa baki da mutane a wani sharri. Sa'annan idan alkali ne aka zo gaban sa zai tsaya tabbatar ya bi Allah ya bi annabi ya yi abin da ya dace ba ya bi ra'ayi ko na gwamnati ba.
Farfesa Nasiru Adamu Aliyu kenan na tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne sallan mu na bar mahan zai kama na sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wani hatsarin da ya afku a mahakar Kominak da ke garin Arlit na Jamhuriyar Nijar ya yi sanadin mutuwar wani ɗan Nijar guda da wani bature guda yayin da wasu da dama suka ji rauni bayan da kurar ɗaukar kaya ta tsinke ta kuma danne su a lokacin da ake tsakiyar gudanar da ayyukan tattara karafunan da ke dangane ramin mahakar. Jarir ta ce a watan Oktoba 2019 ne aka bayyana shirin rufe kamfanin Kominak daga watan Maris na 2021 sakamakon karewar karfen uranium din da aka shafa shekaru sama da 40 ana haƙowa. Jaridar Le Sahel na cewa gwamnatin Nijar ta jaddada aniyar ci gaba da rufe illahirin mahakar zinaren da ake da su a kudancin jihar Maradi tare da nazarin hanyoyin da za su ba da damar tantance mizanin gurɓacewar muhallin da irin waɗannan ayyuka suka haddasa yayin da aka ƙuduri aniyar gudanar da bincike domin zaƙulo masu hannu a abubuwan da suka faru a wannan mahaka ta yadda za su fuskanci hukunci. Jaridar ta ce taron majalisar ministoci na ƙarshen makon jiya ne ya yanke waɗannan shawarwari sakamakon bahasin da ministar ma'adanai ta gabatar bayan gudanar da wani taron nazari akan makomar mahakar da ke kudancin jihar Maradi. Jaridar Lokanar da Shene na cewa ƙungiyoyin fararen hula a ƙarƙashin jagorancin Alternative Espace Citoyen da Rotab Niger sun bayyana shirin fitowa kan tituna a ranar Lahadi 23 ga watan Janairun da muke ciki da nufin jan hankulan hukumomi a game da halin da ake ciki a jihohin Tilaberi, Tawa, Difa da Maradi inda 'yan bindiga ke ci gaba da karkashe fararen hula da jami'an tsaro tare da sace-sacen bisashe da tilastawa jama'a biyan haraji. Matsalar da suka ce idan ba a ɗauki kwararren matakai ba za ta iya yaɗuwa zuwa wasu yankunan na daban. Jaridar ta ce kungiyoyin sun nanata cewa wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da ake fama da karancin abinci a yayin da farashin ababen masarufi ya tura sama. Jaridar Le Nouveau Republicain ta ce
Jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai na fuskantar babban hadari sakamakon yaduwar kasuwancin man fetur na bayan fage a ciki da wajen jami'ar a wani lokacin da jamhuriyar Niger ta kaddamar da yaki da masu fasa kwarin man fetur a cewar jaridar Ba'idin Barazanar da al'amarin ke yi wa rayuwar dalibai da yadda abin ka iya dabaibaye sha'anin tattalin arzikin wannan kasa bai dace da dalibai ba da ake yi wa kallon mutanen da za su jagoranci kasar nan watan wata rana su rungumi wannan haramtacciyar sana'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Malam Sule, yanzu kuma sai wasu sakonnin da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Lami Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamnatin jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar Zuru, kashe-kashen da aka yi ma mutanen Talakawa. Da ina yi masa taziya, Allah ji kan wanda suka riga mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Lami Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin Kagara da kuma sun lalace, ga kuma abubuwa ga shi an wasu da wannan aiki sai ban ga lokacin da aka tada wannan aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora. To in dai da gaskiya ake so a yi, ta tada wannan aiki akan gaskiya, a yi wannan aiki tsakanin da Allah. Mu san cewa mu Talakawa zaɓin da muka yi ba mu zaɓi kunin dare ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa VOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara, Sokoto State, Nigeria. Sha Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu nuna magani sai dai Allah. Sahabi ta Allah mai jin sakon sai an kashe mutum an ɗauke mutum. Amma an to an mai doka an ce a hana mu ɗan matakin da za mu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce wa mutanen shi su kare kansu. Kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi. Sannan ba a ba mu tsaro ba, an bar mu cikin bala'i da kaskanci.
Salamu alaikum. Sashin Hausa ta Bosa Amerika. Ni ne Alhaji Sanusi Babawo daga ƙaramar hukumar Dauga. Ina gabatar da ra'ayina daga ganin gwamnoni da suka ji a wurin hanyoyin intanci. To idan ciki da gaskiya ayyuka ba ta hukunta shi, to bari a yi tunke ai sun san abin da zai faru. Domin wannan ra'ayi shi ne ra'ayin Talakawa na Najeriya da baki ɗaya, wanda mu muke buƙatar sa. Kuma idan da gaske suke suna cin bayani demokradiyyar na gaskiya ne, to su bari a yi tarki nan domin shi ne ya kawo cigaban demokradiyya da siyasar na ƙasar da zai kawo cigaba. Kamar da muka ji wannan tsohon gwamna shi ne wanda ya taɓa yin gwamna da sani alluru zai maganganu, wannan shi ne gaskiyar magana idan ana so a kawo cigaba na siyasa a ƙasar.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
An ji cewa tsatsan iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin yin kira ga sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat da su ci ƙarfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi. Suna ce a yi kwaskwarima sosai ga 'yancin kaɗa ƙuri'a a ƙasar.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'arsa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol, Ni Sarfila Hashim Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.